بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الأمة المسلمين da muka hadu anan masallacin Anas bin Malik anan Bauchi da duk wadanda suke jin mu ko za su ji mu daga baya maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki macancancin godiya a farko da karshe lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un wanda ya cancanci godiyar mu da na dukkan halittunsa a ko ina da ko yaushe wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun muna marabtar ku da haduwa a yau 13 ga watan jumada as-saniya shekara 443 bayan hijiran ma'aikin Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma yau din shine 16 ko ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya wannan shine haduwa ta farko domin darasi na farko na littafin al-muharrar fil hadith wannan littafi wanda al-imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Hadi al-Hanbali ya rubuta Allah yayi rahama ga ibn Abdul Hadi wannan littafi a yau muke gabatarwa da darasi na farko da muka sa masa suna al-muqaddima wato gabatarwa da yin shimfida akan wannan darasi da kuma wannan littafi a cikin wannan shimfida da zamu yi a yau zamu ji bayani dangane da wannan littafi da kuma me yasa muka zabi wannan littafi domin karantarwa sannan zamu ji wane ne mawallafin wannan littafi sannan zamu ji kuma waɗansu abubuwa da suka jibanci manhajin da zamu bi wajen karantar da wannan littafi a wannan masallaci da yardar Allah muna farawa da roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda ya bamu dama muka karanta littafin Umdatul Fiqh daga farko zuwa ƙarshe wanda shine littafi na ƙarshe da muka gama a wannan masallaci Allah Ubangiji ya mana muwafaqa mu fara wannan littafi har mu kai zuwa ga ƙarshen sa Allah Ubangiji ya sa mana albarka a cikin karatun sa ya samu amfana da abun da zamu koya ya zama hujja a gare mu ba a kan mu ba kuma Allah Ubangiji ya albarkace mu da albarkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda su zamu rika karantawa muna kuma fatar Allah Ubangiji ya sa yadda muka fara lafiya da duk waɗanda suke nan da dukkan al'ummar musulmi a ko ina da za su bi mu Allah Ubangiji ya sa mu gama da kowa lafiya amin wannan littafi da muke gabatar da shi shine al-muharrar fil hadith wannan littafi littafi ne wanda mawallafin sa da muka ce mai suna Ibn Abdul Hadi ya rubuta shi, wanda a cikin sa ya tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke karantar da aikace-aikace na addini waɗanda ake ce musu wato ahadithul ahkam. Ahadithul ahkam su ne hadisai waɗanda suke karantar da hukunce-hukunce da dokoki da ƙa'idoji na addinin musulunci. Wannan ya haɗa tun daga kan dokoki da hukunce-hukunce na al-ibadat, wato yadda alaƙa take ta bauta tsakanin bawa da ubangijinsa, sannan ta haɗa da al-mu'amalat, hukunce-hukunce na wato mu'amala tsakanin ɗan adam da ɗan adam. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne manya-manyan abubuwan da ahadithul ahkam suka ƙunsa. An kasa ilimin musulunci in ka tara shi a dunƙule, a jumlace, ba a fassalce ba, kashi uku. Akwai al-aqaid, ilimin aqida, ilimin sanin Allah, ilimin ƙudurce, wato menene ya zama wajibi mutum ya ƙudurce a zuci dangane da Ubangiji da abubuwan da suka jibance shi. A cikin wannan ne ake karanta ilimin tauhidi, a cikin wannan ne ake karanta ilimin sira da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a cikin wannan ne ake karanta ilimin sanin aqida ta Ahlus Sunnati wal Jama'a da sauran aqidoji da suka bambanta da aqidar Ahlus Sunnati wal Jama'a da sauran abubuwan da ake koya. Waɗannan duka ana kiran su al-aqaid. Bangare na ilimi na biyu shine al-ibadat, shine sanin alaka tsakanin bawa da Ubangiji wajen bauta, yaya ake bautar, kuma menene hukunce-hukuncen bautar. Wannan shi ya fara tun daga kan sallah har zuwa kan aikin hajji, an fahimta? Sannan sai ka je kuma al-mu'amalat, shine hukunce-hukunce da ke tsakanin bawa da bawa, wanda ya haɗa tun daga haɗuwar mutum biyu a matsayin miji da mata a babin aure, da yadda za su gina iyali da hukunce-hukuncen iyali da hukunce-hukuncen abin da ke bayuwa bayan iyali idan wani ya mutu, yaya wani zai gaji wani, da hukunce-hukuncen alaka tsakanin wani da wani a waje ba a cikin iyali ba, na kasuwanci da cinikayya da sana'o'i da ƙodago, wanda shi ne yake cikin kitabul buyu', da kuma hukunce-hukunce tsakanin idan mutane, gidaje da iyalai sun haɗu sun zama wato gari ko unguwa, yaya ake yin alaka tsakanin jama'a da jama'a, ƙungiya da ƙungiya, gari da gari. Ana fahimta? Wanda ake ce wato wanda ake kira wato al-ahkamud dawliya, da kuma a cikin gari ɗin, a cikin ƙasa ɗaya, tsakanin shugabanni da talakawa, wanda ake ce al-ahkamud sultaniya, da haƙoƙin da ke tsakanin mutane mabiya da gwamnatoci, da kuma haƙoƙin da ke kan gwamnati a kan mutane, duk wannan yana cikin babin fiqhu. Ana fahimta? Wanda in aka karanta ahadithul ahkam ana samun su a ciki. Don haka tun daga kan babin yadda za a fara ibada har zuwa yadda za a kai ƙarshen rayuwar ɗan adam, na alaƙa tsakaninsa da ɗan adam, wannan shine abinda ahadithul ahkam suke karantarwa. Ana fahimta? Don haka wannan littafi na al-muharrar ya tattaro hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka jibanci waɗannan hukunce-hukuncen. Me annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mana na gado na shiryarwa daga taskarsa ta sunna akan yaya za mu yi rayuwa, yaya kuma alaka tsakaninmu da juna take, yaya alaka tsakaninmu da Ubangiji take. Ana fahimta? Wannan shine abinda wannan littafi ya kunsa na ahadithul ahkam. Sannan wannan littafi an jera shi ne tun daga kan kitabut tahara, har aka kai zuwa kitabi na ƙarshe na 30 shine kitabu tib wato babin tsarin kiwon lafiya da kuma likitanci a musulunci ana fahimta wannan littafi yana kunshe da hadisai 1324 da yardar Allah za mu rika karanta waɗannan hadisai daga farko har sai mun kai na ƙarshe malam ya fara jera wannan littafi daga kitabu tahara sai fara tun daga kan babi akan ruwa ya fara da hadisin da yake magana akan ruwa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu har ya kai hadisi na ƙarshe hadisin nana Aisha da ta faɗi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka jinya a cutar ajali to kaga kenan tun daga farkon rayuwa wajen ibada har zuwa ƙarshen rayuwa da cutar ajali wannan littafi duka ya kunsa amma duka daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi mawallafin sa sunansa Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Hadi an gane ko ibn Abdul Hamid ibn Abdul Hadi al-Maqdisi al-Jamma'ili thumma Salihi al-Hanbali an haife shi ne wato a kasar wato Sham ana fahimta kuma a can ne ya rayu wanda an haife shekara ta 705 bisa ga zancen Ibn Kathir a cikin littafin sa na Al-Bidayatu wan Nihaya ya tashi a cikin ilimi kuma ya gawurta a cikin ilimi yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya albarkaci al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su ta yarda suka yi karancin rayuwa amma suka yi tarin albarka a cikin rayuwar wannan bawan Allah Ibn Abdul Hadi ya rayu kwata-kwata shekara 39 ne ya bar duniya amma saboda dimbin albarka da Allah ya sa a rayuwarsa sai da ya rubuta littattafai na addinin musulunci tun daga kan fanni na ilimin alqur'ani har zuwa ka sauka ilimin hadisi zuwa ilimin tafsiri zuwa ilimin fiqhu zuwa ilimin tarihi zuwa kusan kowane bangare na ilimin addinin musulunci har da ilimin lugar larabci sai da rubuta littattafai akalla sama da 80 a cikin rayuwarsa wannan al-muharrar ɗaya yake daga cikin littattafansa Allah ya sa ya rayu ne a cikin karnin da yake cikin mafi albarkar karnoni bayan karnin wato tabi'u tabi'in a cikin karnonin da suka biyo baya saboda yadda Allah ya albarkaci karnin da yawan malamai zakakurai waɗanda suka amfani na bayan su a bangaren ilimin addinin musulunci saboda yayi karatu wurin jigajigan malamai waɗanda addinin musulunci ba zai gushe ba yana alfahari da samuwar irin su babban malamin sa shine Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah ya kuma yi karatu a wurin wato Ibn Qayyim al-Jawziyya yayi karatu a wurin Al-Hafiz al-Mizzi yayi karatu a wurin Al-Imam al-Zahabi kaga waɗannan ana magana akan duniyar ilimi dole waɗannan mutane su ne akan gaba cikin dukkan waɗanda suka zo daga zamanin su zuwa bayan su yayi karatu wurin manya-manyan malamai da yawa amma dai waɗannan suna cikin waɗanda suka fi shahara cikin malaman sa kusancin sa da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da abin da ya tasirantu da shi na daga kyawawan ɗabi'u da sadaukar da rayuwa domin hidimar addinin musulunci da kuma ilimin sa da kuma zakakuranci a bangaren ilimi yana cikin abin da yasa naji sha'awar mu zaɗu wannan littafin mu karanta saboda muna fatar albarkar da Allah madaukakin sarki yasa wannan littafi shi ya samu lada malaman sa da muke kauna su Ibn Taymiyyah su samu lada wannan yana cikin abin da yasa muka zabi wannan littafi na al-muharrar kamar yadda Ibn Rajab yake cewa cikin manya-manyan almajiran Ibn Taymiyyah ba kamar mutum uku Ibn Muflih wanda yace yafi kowa wato fice a bangaren fiqihu. Ibn Abdul Hadi wanda yafi kowa fice a bangaren ilimin hadisi, da kuma Ibn Al-Qayyim wanda ya zama multi-purpose, ya hada komi da komi. Yace to Ibn Abdul Hadi in ana magana makusantan zakakuran almajirai Ibn Taymiyyah ana fadan sa a ciki, sannan shi da kansa ya sha fada kamar yadda ya rubuta littafin wato abin nan al-uqudud durriya fi manaqibi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ya rubuta littafi akan tarihin Ibn Taymiyyah malamin sa, to a ciki ya sha fadar gogormaya da suka yi tare, duk da cewa shi yana dan samari, yana dan saurayi, wato yana karami matashi, amma kuma ya tasirantu kuma ya ta'allaka da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ta inda ya amfana da shi a bangaren ilimi da aqida da kuma dabi'u da sauransu. Sannan kuma wannan bawan Allah abinda zai nuna maka wato kadan daga cikin darajar sa bangaren ilimi shine kadan daga cikin abubuwan da Ibn Kathir yake fada a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya, wanda yake cewa abokin karatunsa ne kuma ɗalibinsa ne. Yace sahibuna الشيخ الامام العالم العلامه الناقد البارع في فنون العلوم, yace wanda wato abokin mu kuma babban malami kuma babban shugaba kuma babban masani kuma rumbu na ilimi kuma malamin da ke shiga cikin littattafai ya tace, sannan kuma malamin da yayi nisa a cikin bangarori daban-daban na ilimi na addini da rayuwa. Lam yablughi al-arba'in, bai kai shekara 40 ba har ya bar duniya. Wa hasala min al-ulumi ma la yablughu shuyukh al-kibar, sai dai Allah ya bashi ilimin da malaman da suka tsufa ma ba za su iya tara irin sa ba, sai wanda Allah ya nufa. Wa tafannana fil hadith, yayi nisa a cikin fannoni na ilimi kamar hadith wan nahw wat tasrif wal fiqh wat tafsir wal aslain. Al aslain yana nufi usuluddin da kuma usulul fiqh, wa tarikh wal qira'at, har cikin ilimin qira'at na malaman alqur'ani ya shiga kuma yayin ninkaya mai zurfi a ciki. Wa lahu majami' wa ta'aliq mufidatun kathira wa kana hafizan jayyidan li asma'ir rijal wa turuq alhadith, yace mutum ne wanda Allah ya bashi wato baiwa ta kunya ta hadda mai kaifi dangane da sunayen malaman hadisi da kuma hanyoyi na hadisin. عارفا بالجرح والتعديل بصيرا بعلل الحديث حسن الفهم له جيد المذاكره صحيح الذهن مستقيما على طريقه السلف, yace kuma mutum ne wanda ya tsaya akan tariqar salaf wa tibai alkitab wa sunna musabiran ala fi'l alkhairat, to kaga wadannan alkhairai da Allah ya sa ya tattara da su yana cikin abin da yasa zamu karanta littafin sa da neman Allah madaukakin sarki ya karbi wannan aiki kuma ya tara masa ladar. Al-Hafiz Ibn Rajab yana yabansa a cikin Zailut Tabaqat, yace al-Muqri al-Faqih al-Muhaddith al-Hafiz an-Naqid an-Nahwi al-Mutafannin, duk shi kadai qara'a bir-riwayati wa sami' al-kathir وعني بالحديث وفنون ومعرفة الرجال والعلل وبرع في ذلك وتفقه في المذهب وأفتى وقرأ الأصلين والعربية وبرع فيها. الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي يكي تشيوى هنا يا بنتا يكي تشيوى الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد ذو الفنون عمدة المحدثين متقن المحررين. قرأ القرآن العظيم بالروايات, yace ya karanta alqur'ani da dukkan salon karatunsa na riwayoyi. Wa sami'a ma la yuhsa min almarwiyat, ya kuma ji daga hadisai wadanda aka ruwaito irin abinda ba za ka iya listafa su ba. Wa wafaqal warafaqal huffaz wal muhaddithin, kuma ya zauna tare da manyan mahaddatan hadisi da kuma malaman hadisi. Wa uniya bil hadisi wa anwa'i, sannan kuma ya maida hankali wajen ilimin hadisi da kuma nau'ukan sa. Wa ma'rifati rijalihi wa ilali, da kuma sanin wato mazajen hadisi da kuma illolin da ke cikin hadisi wa tafaqqaha yayi ilimin fiqh yayi nisa wa afta ya zama babban malamin da ke bada fatawa wa darasa ya kuma yi karatu shi da kansa wa jama'a ya kuma tara wato ilimi wa allafa kuma ya rubuta littattafai wa katabal kaseera wa sannaf ya rubuta littattafai masu yawa wa tasadda lil ifadati wal ishtigali fi fununin min al ulum sannan kuma ya zo ya zauna ya bada lokacin sa wajen shiga dukkan fannoni na ilimi ya karanta har zuwa lokacin da Allah ya karbi ransa Ibn Abdul Hadi Allah ya masa rahama ya rasu ne a shekara ta 700 da ya rasu a shekara ta 744 kaga shekara 39 kenan Allah Ubangiji yayi rahama ga Muhammad ibn Abdul Hadi sannan kuma wannan littafi da muka zaba na Al-Muharrar me yasa muka zabe shi mun zabe shi saboda dalilai kamar haka dalili na farko shine mun karanta littafi da yake magana akan fiqhul mujarrad yanzu kuma muna bukatar littafi da yake magana akan fiqhus sunna wato mun karanta littafin da muka koyi hukunce-hukunce da matsaloli na fiqhu tun daga babuka na farko har zuwa na ƙarshe idan ka bi mu a cikin karatun da muka yi kuma ka yi kokarin taskace abinda muka koya zaka gane cewa kusan dukkan muhimmin babi da ya shafi fiqhu mun karanta shi kuma mun faɗi matsalar da take da alaka da shi don haka mun tattara hukunce-hukuncen a dunkule amma abinda muke bukata yanzu kuma shine tattara taskar hukunce-hukuncen daga tushen su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu malami muka ta a gaba ya karantar da mu hukunce-hukunce abinda muke nema shine dalilan hukunce-hukuncen a da sai mun faɗi hukuncin abu kaza kaza sannan sai mu ce ga dalili shine aya kaza hadisi kaza yanzu kuma abinda muke nema shine sai mu koyi hadisin kafin sai mu ce daga karkashin wannan hadisi ne aka ciro hukunci kaza da kaza da ka koya a baya ana fahimta ko don haka dama tsarin karatu na ilimi wannan yafi kowanne wato zama mai sauki a wurin ɗalibi shine ka san hukunce-hukuncen sannan sai ka zo ka san dalilansu daga baya kuma sai ka zo ka ɗauki dalilan sai kuma ka gane yaya ake istinbati daga cikinsu don ka fahimci yadda aka yi fiqhun da ka koya a baya ta yaya aka samar da shi ana fahimta ko don haka yanzu tsarin da zamu bi shine hadisin ne zamu fara karantawa sannan sai mu ji yaya aka ciro hukunce-hukuncen da muka koya a baya daga cikin waɗannan hadisan an fahimta ko don haka dalili na farko da yasa muka zaɓi wannan littafi shine wannan littafi ya zama wato littafin da zai taimaka mana wajen koyon fiqhus sunna bayan mun koyi al-fiqhul mujarrad dalili na biyu shine matsayin wannan littafi daga cikin littattafan ahadithul ahkam ahadithul ahkam kamar yadda muka ce su ne hadisan da suke karantar da hukunce-hukunce na fiqhu littattafan da aka wallafa akan wannan suna da yawa lokacin da muke shawara akan wani littafi zamu zaba na gabatar muku da cewa zamu zabi littafi ne daga cikin littattafai guda uku ko da mu zabi littafin muntakal akhbar na kakan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko da mu zabi littafin al-muharrar fil hadith na al-majirin Ibn Taymiyyah ko kuma mu zabi littafin bulughul maram na al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani to amma bayan na bayyana muku sai kuma na koma na yi shawarwari da malamai na yi tuntuba da abokai na yi tuntuba da waɗansu daga cikin waɗanda muke harkar neman ilimi tare da su sai shawara ta firin jaya cewa mu zaɓi wannan littafi na kitabul muharrar ana fahimta saboda littafi ne wanda ya ce sunansa na kasancewa al-muharrar al-muharrar shine wato littafin da aka tace shi to lalle yayi kokari mawallafin wajen tace hadisan hadisan da suke cikin wato bulugul maram basu samu tacewa kamar yadda littafin al-muharrar ya samu ba domin yawanci littafin bulugul maram ibnu hajar ya kawo hadisan ne yadda ya haddace su daka saboda haka waɗansu su bil ma'ana ne amma hadisan da suke cikin wannan malamin ya faɗa kamar yadda zamu ji a muqaddima cewa direct daga cikin littafi yake daukowa sannan ya tace nassin yadda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lafazinsa da ma'anarsa sannan kuma ya tsaya yayi aiki wajen bayyana fashin bakin hadisin wajen ingancin sa da kuma karfin sa a wurin malaman fiqhu ana fahimta dalili na uku shine matsayin mawallafin littafin kamar yadda nace alakar mu da shi a wajen aqida da kuma zurfin ilimin da Allah ya bashi da kuma matsayin da Allah ya bashi na zamanin da ya fito da malamin da ya karatu a wurin sa yana cikin abin da ya sa muka zabi wannan littafin sannan dalili na hudu shine wannan littafi shine littafi ɗaya daga cikin littattafai na syllabus a jami'ar da muka yi karatu ta al-jami'atul islamiyya bil madinatin nabawiyya wannan littafi shine syllabus din da ake karantawa na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin fiqhu sunna a kulliyatul hadith sharif to mun samu damar amfana daga malaman mu da suke karantar da wannan hadisi a da suke karantar da wannan littafi mun kuma samu damar ji kai tsaye daga malamai da yawa waɗanda suka yi darasin wannan littafi don haka wannan dama da muka samu ta koyon hadisin a makaranta da kuma koyon wato hadisan da kuma koyon wannan littafi a wurin malamai a cikin daurori da masallatai da kuma jami'a wanda yana cikin abin da yasa muka zabi littafin kuma muka fifita shi akan waɗansu daga cikin littattafai Allah ubangiji ya sa mana albarka cikin karatu sai abu na gaba shine manhajin da zamu bi tsarin da zamu bi wajen gudanar da wannan karatu tsarin da zamu bi wajen wannan karatun mun dora shi akan matakai guda hudu mataki na farko shine za a karanta nassin kowane hadisi da zamu karanta mai karatu da dama ya saba karanta baki cikin karatun fiqhu shi zai ci gaba da karanta bakin da ni da ku kuma muna dubawa muna ganin karatun muna bi tare da lokacin da yake karantawa saboda mu iya karatun sa a larabce da yanda nassin hadisin yake an fahimci wannan wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine mu fassara hadisin a gundarin sa ta fuskar sanin ma'anonin lafuzan da suke cikin sa da kalmomi da kuma jumloli yaya zaka fassara hadisin zuwa harshen Hausa sannan mataki na uku shine bayanin abinda hadisin kowane hadisi ke kunshe da shi na daga wato ma'ana a dunkule idan aka karanta hadisi muka fassara hadisin sai kuma mu ce wannan hadisi abinda yake karantarwa a dunkule shine abu kaza da abu kaza sannan sai mataki na hudu shine ciro da kuma tsatsafo da kuma tsatsakuro hukunce-hukunce da fa'idoji da matsaloli waɗanda za mu iya fahimta da fa'idanta daga hadisin ana fahimta? Idan ka fahimci irin tsarin salon yadda muke tafsirin alƙur'ani to shine irin tsarin salon da za mu bojan wannan karatun idan ba ku manta ba ka muke wa alƙur'ani a karanta aya mu fassara ayar mu faɗi a dunƙule mai ayar take karantarwa sannan mu ji menene darussan da suke cikin ayar to haka ne za mu yi wa wannan ma za a karanta hadisin mu fassara hadisin mu ji me hadisin ke koyarwa a dunkule ma'anarta sannan kuma mu yi kokarin ciro fa'idoji da za mu iya fahimta wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a cikin hadisin an fahimta to sai kuma abu na gaba shine tsarin da nake so a ce da ni da ku duka mu tafi a kai ta yadda za mu fi cin moriyar karatun wannan littafi akwai abin da yake kaina akwai abin da yake kan ku da kuke nan, akwai abin da yake kan sauran masu sauraro. Abin da yake kaina shine zan yi iya kokari na wajen ganin da yardar Allah nayi wannan karatu kamar yadda na faɗa, ta hanyar kowane hadisi daya bayan daya zamu bi shi da dan iya abin da Allah ya sa muka sani mu faɗa, wanda lokaci zai iya bamu dama, ta yadda daga lokacin da aka fara wannan karatun littafi zuwa lokacin da aka gama, idan ka bi mu zai zama da yardar Allah da gaske ne ka sauke wannan littafi. Kuma kusan kowane hadisi da ya shafi fiqhu daga cikin ahadithul ahkam zai zama da yardar Allah ka fahimce shi, kuma ka san yadda za a yi aiki da shi a addini, a kuma iya karantar da wani. Wannan shine aiki na. Haka ne ko? Aiki na biyu shine zan yi kokari da yardar Allah, duk da yadda abubuwa suka yi yawa da tsawainiya suka yi yawa, zan yi kokari a yayin da nake aikin karantar da wannan littafi, kuma zan yi kokari in rinka rubuta sharhinsa, wanda nake fatar da yardan Allah a lokacin da zamu gama wannan littafi kuma na kammala rubuta sharhin wannan littafi. Abin da yake faruwa shine har yanzu nan da nake muku magana, hannuna bai je kan wani littafi ba da wani malami ya rubuta daga farko zuwa ƙarshe na sharhin Kitabul Muharrar. Nayi iyaka nema na da iyaka bincike na, har yanzu ban samu littafi ba wanda aka yi wa aiki da za a yi sharhinsa daga farko zuwa ƙarshe. Malamai da yawa sun karantar da shi a sauti, waɗansu kuma sun karantar an ɗauki wani ɓangare na sautin an rubuta, amma malami ya zauna ya rubuta sharhinsa kamar yadda aka yi wa Muntaqal Akhbar, kamar yadda aka yi wa Bulughul Maram, kamar yadda aka yi wa sauran littattafai na hadisi, wannan littafi shi bai samu wannan ba a iya sani na. Don haka shi yasa naga ya kamata ni kuma in yi nawa ɗan abin da zan iya wajen rubuta wannan, domin ɗaliban ilimi da za su zo a baya su kuma su amfana in Allah ya so. Wannan zan yi kokarin koyon manhajin malami na ne Dr. Muhammad Sani Umar Nijiyar Lemo, Allah ya saka mishi da alkhairi, yadda yake yi a littattafai da yawa da yake karantarwa, yana yi kuma yana rubuta littafin abin da zai yi sharhi, kuma sai ya rika rubutawa, ta yadda daga baya in ya gama sai ya tara shi sai ya zama littafi. Wannan shine abin da nake fata zan yi ta yi da kadan da kadan, ranar da muka gama kuma insha Allah sai zama littafin ya fito daga baya. Na sa wa littafin da zan rubuta in Allah ya so sunansa Taqribul Muqarrar fi Sharhi Ahadithul Muharrar. Allah ya samu, Allah ubangije ba mu tsawon kwana da kuma damar da zamu yi. Sai kuma aikin da yake kanku ku daliban da za ku rika saurara anan. Abu na farko shine iltizami da karatun nan. Ba abinda yake taimakon ɗalibin ilimi bayan kyakkyawar niyya kamar iltizami. Iltizami shine dogewa da tsayawa akan, idan ka fara to karka tsaya har sai ka gama. Ana fahimta ko? Abinda yasa muke bukatar irin haka shine kamar yadda mu muka dosana daga wurin malamanmu, muna kuma fata kuma ku samu ta yadda ranar da muka fadi ku kuma za ku ci gaba. Idan kana karatu yau ka yi gobe ka bari, ko yau ayi da kai gobe kuma ya zama babu kai, to zai zama abubuwa da yawa za su wuce ka, ta yadda kai kuma ba za ka iya isarwa kamar yadda ya kamata, kamar yadda mai bayarwa ya bayar ba. Don haka ina roƙonku da cewa koyi mana wannan wato tagomashi, ta yadda karatun nan da muka yi, yadda muka samu goyon baya a karatun Umdatul Fiqhi, wanda na tabbatar da yawa daga cikinku da suka halarci wannan karatun cikin ɗaliban ilimi za su iya karantar da shi. Haka nake so mu yi wannan, ta yadda zai zama idan muka fara muka gama, to kai ma ka yi kokari ka samu ta yadda za ka iya karantar da waɗansu, ta yadda ko da a ce ba mu gama ba, tunda ka fahimci manhajin, idan na mutu to wani kuma zai zo ya dora daga inda na tsaya ya karasa insha Allah. Sannan abu na gaba shine akwai bukatar, idan kana so kai haka, ɗaya daga cikin ka'idoji na iltizaminka shine ka riƙa zuwa da alƙalami da takarda. amma ka zo ka saurara zalla kai gum to ka zo jin wa'azi ne ana fahimta wannan ga magarin masu koyon karatu su suke haka amma dalibin ilimi da kuke kusa kusa din nan wannan ba aikin ku bane dole ne ku dauki takarda akwai abin da za a fada wanda ba a kasa da ya kamata ka maimaita ka ji ba rubutawa ya kamata kai duk abin da aka faɗi wata fa'ida aka fassara wata kalma aka faɗi wani abu daga cikin wanda ya shiga maka duhu zaka rubuta kuma gurgurdon haka ne ma zaka rubuta wani abin da daga baya idan an gama zaka yi tambaya akai wanda baka gane ba don haka ku yi kokari in gan ku kuna zuwa da alƙalami kuna rubutu bayan abu na gaba shine ku rinka kokarin zuwa da littafin a halin yanzu wannan littafi yana da wahalar samuwa a kasuwa yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka jima ba a fara karatun ba shine kokarin samun nusakh na wannan littafi a nan Najeriya wanda za mu zo a fara da shi ko dai a samu a saya a raba ko kuma a nuna muku inda yake inda za ku iya saya ku karanta to amma har yanzu ba mu samu ko wuri ɗaya ba inda ake sayar da wannan littafi na Kitabul Muharram mu ko mun zaba cewa za mu yi kuma in Allah ya da mun ce sai mun yi to tunda zamanin da muke ciki akwai wata hanya mai sauki ita ce samun soft copy to mun samu soft copy na wannan littafi wanda wannan soft copy shine wanda mai jan bakin karatun nan ya tura muku a cikin group group kuma da yawa kun samu kuma kowa daga cikin ku yana da waya don haka ku sauke wannan soft copy idan aka zo ana karatu sai ku rinka dubawa kuna bi kuna kuma da littafi da alƙalami shi kuma da za ku rinka rubuta abin da ake karantawa saboda na cikin waya kaga ba za ka iya rubutuwa ciki ba hadisin da aka faɗa anan sai ka zo sai ka ɗan rubuta wani abu sai ka sa ɗan ta'liqin abin da ka rike na daga fa'idojin hadisin mataki na biyu da zai taimake ka shine idan za ka iya ka yi ƙoƙari ka yi printing ɗin wannan littafin wanda yake da hali to ya yi printing ɗinsa gaba ɗaya gashi nan kamar yadda kuka ga na zo muku da shi an yi masa spiral binding yana da yawa saboda kun ga hadisan suna da yawa yana kunshe da shafuka da yawa ta yadda a wajen printing ma kawai ko photocopy kowane guda ɗaya zai kama maka naira 4,000 da wani abu ne to kaga ba zai yiwu a ce mu sama muku har mu zo mu raba muku kyauta ba don haka kowa yi kokari tunda kowa yana son ilimin nan ku yi kokari ku yi kana iya ka fara da babin kitabun farko kawai kitabun tsahara sai kai printing ɗinsa in ka zo ta'liqoƙinka sai ka riƙa rubutawa a jiki in ka zo aka zo kitabi na gaba sai ka saki kafin a zo haka ina muku albishir da cewa da yardar Allah za mu samu wato nusakh wanda daga baya za a zo mana da su a inda akwai akwai wannan littafi rututu a ƙasar Saudi Arabia to mun samu wani bawan Allah daga cikin Larabawa wanda ya ji za mu yi wannan karatun shi kuma ya ɗauki nauyin zai saye kofi 150 wannan kofi 150 za a saya ba da jimawa ba kuma za a turo su to ɗawainiyar da lokaci da kuma samun hanyar da za a ce iso har nan kaga zai ɗauki lokaci mu ko muna da buƙatar mu fara shi yasa za mu fara da wannan idan aka zo aka kawo su zan damta su a hannun shi Amir kuma za a raba kyauta ne ba sayarwa za a yi ba amma sai wanda ya cancanta a bashi yaya ne cancanta shine yadda ka damu da a yanzu ka wahala ka dan kashe kudinka kai ma ka samu naka to shi zai sa in aka zo sai a baka na kyauta a tallafa maka kuna bayyanta Allah ubangiji ya kai mu kuma ya sa mu dace sannan sai kuma waɗanda suke jin mu daga nesa kuma akwai naku ɗawainiyar bayan kamar yadda lokacin da muke karanta umdatul fiqhi akwai da yawa daga cikin waɗanda suke bin karatun nan live waɗansu su zauna a makaranta ko a masallaci ko a ɗaki suna bin karatun kuma ana yi tare da su kamar suna nan to a wannan lokacin ma waɗanda suke nesa suna da damar da za su iya haka ko kai kaɗan ka riƙa bi ya fi sa ka iya sama da ka saurara haka kawai kana tafiya a mota ka zauna da sunan ka zauna don yin karatu ne ko ka rika bi live ko kuma daga baya idan ka zo kana saurara kana bi irin wannan nafi sha'awar ayi haka sama da kawai a saurara zalla ka ji abu daya ka kama wani abun kuma ya rushe amma in ka masa zama na musamman akan kana koyon karatu ne to shikenan ka zama ka je makaranta kin sannan kuma akwai dawaniyoyi da yawa akan wannan karatu kamar yadda aka saba a kowane karatu ma akwai dawaniyoyin da waɗansu su riga sun dauka dawaniyar watsa wannan karatu muna sanar da cewa gidan talabijin dinmu na Sunna TV karkashin jagorancin abokinmu kuma dan uwanmu Dr. Ibrahim Adam Umar Disina hafizahullahu wa ra'a wa rafa'a makanatahu fil Islam ya dauki nauyin za a ci gaba da watsa wannan karatu kamar yadda aka saba akan umdatul fiqh Allah ya saka masa da alkhairi da shi da ma'aikatansa da mataimakansa da kuma dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki akan tallafawa Sunna TV sannan kuma akwai gidan talabijin na Africa TV za su watsa wannan shiri gashi ma kuna ganin tambarin su a gabanmu kuma tare da su za mu fara kuma in Allah ya so har mu gama akwai ta baiwar Allah da dole ne mu ambace ta Hajiya Balkis matar mai girma gwamnan jihar Zamfara Allah Ubangiji ya mata albarka da zuriyarta ya gafarta wa iyayenta ita ta dauki nauyin sawa a gidan talabijin na Africa TV kuma ta riga ta biya kudin tun wajen wata uku da suka wuce kawai tana jira kawai a ce mu fara karatu ne a fara sawa kuma ta biya na wajen shekara biyu ne ma za a yi duk wannan lokacin da za a sa ko ita tana da rai ko bata da rai za a ci gaba da sawa wannan baiwar Allah muna fata tun daga farkon karatun nan har zuwa karshen sa Allah Ubangiji ya hada mu da ita a cikin lada da yake cikin sa sannan akwai gidan talabijin na Albani TV wanda sabon gidan talabijin ne wanda yake watsa abubuwa na ilimin addinin musulunci sun tuntube ni musamman babban malamin nan Sheikh Kabir Asghar ya mun magana yau din nan da cewa za su rinka sa wannan karatun kuma wasu daga cikin wakilan su ma ina tsammani har sun yi magana don haka muna fata su ma Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi kwamitin wannan masallaci wanda shi yake daukan dawainiyar shi karatun da majalisin karatun da kuma ku da kuke zuwa karatun waɗanda kuke ba da gudumawar daukan nauyin recording da ake yi a lokacin har yanzu wannan dawainiya yana kan ku da kwamitin masallaci da ku masu sauraron karatu dole ne wannan dawainiya ku ci gaba da daukawa kuma a samu matakai da hanyoyi da za a ƙara bunƙasa yadda abun zai ƙara sauki tunda wani lokaci akan sha wahala a gama ba a samu damar tattara abin da zai dauki nauyin abin da za a yi recording na kullum ba to dole ne ku ƙara kaimi wajen ganin cewa a wannan karon ba mu ji kunya ba dama ba mu ji ba to amma muna bukata mu yi bajinta ko da a ce da ba mu yi ba Allah Ubangiji ya taimaka mana kuma ya ƙara albarka waɗanda suke watsa wannan karatu ta hanyar social media ko kai tsaye ta hanyar live stream na Facebook ko kuma wanda ake watsawa daga baya musamman kuma ta hanyar sauti da ake ji ta WhatsApp ko kuma ta Telegram ko kuma wanda ake ganin video na YouTube da shi Isa ne Abdallah Amir kenan wanda shi ne yake jan bakin karatun nan da waɗanda suke tallafa masa kamar Malam Suleiman da Malam Musa da sauransu dukansu suna da bukata suma a rika tallafa musu ta hanyar da ba ko yaushe ne zai zama za su cire kudin su su sa data kuma su watsa karatu waɗansu su ji ba su idan suka zo suka dauki nauyin duk wannan abin da suke wanda ba biyan su muke yi ba ai su ma sun samu ladar to ya kamata kuma a taya su don haka duk wanda yaga zai iya tallafawa da abin da zai rika ba su domin su rika sa data suna watsa wannan karatu wanda yawancin mutane ne su yi a tura musu karatu na waje kaza a tura musu karatu na waje kaza wannan kuma duk data yake ci kuma duk su suke amfani da kudin su a ƙara group kaza duk awayoyin su suke wannan suna da bukatar tallafi akwai masu tallafa musu Allah ya saka musu da alkhairi to amma su ma suna da bukatar a ƙara tallafawa kuma waɗanda suke tallafawan su ma suna da bukatar su samu mataimaka a ciki. Wannan a takaice shine abin da za mu faɗa dangane da tsarin wannan karatu, wanda muna fata a yau din nan da muka fara ya zama shine darasi na farko. Ɗan mintunan da suka rage za mu karanta muqaddimar da malam yayi. Idan Allah ya kai mu darasi na gaba kuma sai mu fara kai tsaye daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mai malam yace:
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الامام ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري والسنن الكبرى للبيهقي. وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه، ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف عنه. وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على رواته. وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، والله المسؤول أن ينفعنا بذلك، ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
Malam ya ce: Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, wa bihi nasta'in, kuma ga Allah muke neman taimako. Qala shaykhul imam, wannan shehin malami kuma shugaba a musulunci, Abu Abdullah Muhammad dan Ahmad dan Abdul Hadi dan Abdul Hamid dan Abdul Hadi dan Yusufu dan Qudama al-Maqdisi, Allah ya yi masa rahama ga abin da ya ce. Yanzu wannan za mu fara karanta kalmomin mawallafin littafin ne a wajen muqaddima wannan littafi. Abinda na manta ban gaya muku ba shine mawallafin wannan littafi jika ne na Sayyiduna Umar dan Khattab, Allah ya kare da gare shi. Don haka silsilarsa ta bi ta hanyar kakanninsa guda 20 a tsakaninsa da Umar dan Khattab. Yace: Alhamdulillahi rabbil alamin, yabo ya tabbata ga Allah Ubangijin halittu, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatimin nabiyyin, salati da salama na Allah su tabbata akan Muhammadu cikamakin annabawa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kuma ya tabbata akan alayensa da sahabbansa gabaɗayansu. Amma ba'du, bayan haka, fa hadha, wannan littafi da ke gabanka mukhtasarun, littafi ne takaitacce, yashtamilu ala jumlatin min al ahadithin nabawiyya, wanda yake kunshe da wani adadi na hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam fil ahkam ash-shar'iyya, wadanda suke da alaka da hukunce-hukuncen shari'ar musulunci. Intakhabtuhu min kutubil a'immatil mashhurin, na tace wannan littafi ne daga littattafan shugabannin malamai waɗanda suke shahararru, wal huffazil mu'tamadin, da kuma manya-manyan mahaddata na hadisai waɗanda suke ababan dogaro, ka kamar littafin Musnad na al-Imamu Ahmad ibn Hanbal wa sahihai al-Bukhari wa Muslim, da kuma ingantattun littattafan nan na al-Imamu al-Bukhari da al-Imamu Muslim wa sunani Abi Dawud, da littattafan sunan na Abu Dawud da na Ibn Majah da na An-Nasa'i da jami'i Abi Isa at-Tirmidhi, da kuma littafin al-Jami' na Abu Isa at-Tirmidhi wa sahihi Abi Bakr Ibn Khuzaima, da kuma littafin Sahih Ibn Khuzaima da kuma littafin al-Anwa'u wat-Taqasim na al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban, da littafin al-Mustadrak na al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi, da kuma littafin as-Sunan al-Kabir ko kuma as-Sunan al-Kubra kamar yadda yafi shahara a yanzu na al-Imam al-Baihaqi. Daga cikin waɗannan littattafai malam ya tattaro hadisan nan. Ana fahimta? Malam ya ce wa zakartu ba'da man sahaha al-haditha aw da'afahu, na kuma ambaci wasu daga cikin waɗanda suka inganta hadisin da yake gabanka a lokacin da kake karantawa, ko kuma idan wani ya ce hadisin bai inganta ba. Wal kalama ala ba'dhi ruwatihi, kuma na ambaci magana dangane da wasu daga cikin maruwaita akan hadisi, min jarhin aw ta'dil, na daga yin suka akan maruwacin hadisin ko kuma tabbatar da adalcinsa. Wajtahadtu fi ikhtisarihi, na kuma yi iya kokarina wajen takaita wannan littafi, wa tahriri alfazihi, da kuma tace lafuzansa. Warattabtuhu ala tartibi ba'd fuqaha'i zamanina, na kuma jera wannan littafi ne bisa tsarin jerantawa na waɗansu cikin malaman fiqihun zamaninmu, liyathula al-kashfu anhu, saboda wato kwaranye ko gane wannan hadisi da kuma hukuncin ya zama mai sauki a wurin mai karatu. Wa ma kana fihi muttafaqun alayh, duk hadisin da kaji na ce muttafaqun alayhi, fa huwa majtama'a al-Bukhari wa Muslim ala riwayatihi, shine hadisin da imamul da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi tarayya wajen rawaito shi. Wa rubbama azkuru fihi shay'an min athari sahaba, wani lokaci kuma zan iya ma in ambato wani abu na daga wato athar ko hujjoji da aka samu na daga maganganun sahabbai radiyallahu anhum, Allah ya ƙara yarda gare su gaba daya. Wallahu al-mas'ul, Allah shine nake roko an yanfa'ana bidalika, Allah ya amfanar da mu da abunda zamu koya cikin wannan littafi. Wa man qara'ahu, Allah ya amfanar da duk wanda zai karanta wannan littafi. Aw hafizahu, Allah ya amfanar da duk wanda zai haddace wannan littafi. Aw nazara fihi, Allah ya amfanar da duk wanda zai yi nazari cikin wannan littafi. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim, kuma Allah ya sanya wannan aiki ya zama tsantsar neman yardar Allah ne yasa aka yi shi. Mujiban liridahu, wanda zai wajabta samun yardar Allah. Innahu ala kulli shay'in qadir, Allah shine mai iko bisa dukkan komi. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, kuma Allah shine madogaranmu, kuma madalla da Allah ya zama shine abun dogaro. Wannan shine abun da lokaci zai bamu dama mu fassara. Gobe idan Allah ya so a cikin darasi na gaba za a ji kadan daga cikin ƙarin bayani akan abun da malam ya fada a cikin wannan muqaddima. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.